Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. A jiya Juma'a kungiyar Taliban mai kishin Islama ta bi sawun masu suka a Burtaniya inda suka yi Allah wadai da rima hari da ya amince da daukar alhakin kashe mutane 22 a Afghanistan lokacin da yake aiki a matsayin matukin jirgi mai saukar ungulu na soja a can kasar. Yariman na Burtaniya ya bayyana hakan ne a cikin littafin sa da ke tafe da masa suna Spare. Yana mai cewa sojojin sun horar da shi ne don ya kalli 'yan kungiyar Taliban masu tada kayar baya a matsayin ba 'yan adam ba, a maimakon haka yana daukar su a matsayin wani wasan dara ne da ake neman kawar da su. Kakakin ma'aikatan harkokin wajen Taliban Abdul Kahar Balki ya yi tar da batun da hari ya bayyana. An rawato hari yana faɗa cewa mutuwar mutane 25 ba alƙaloma ba ne da nake alfahari da su, amma kuma ba ni jin kunya da haka. Rundunar sojojin haɗin kai ta Syria ta SDF a takaice a jagorancin Kurdawa ta faɗa a jiya Juma'a cewa ta kama sama da mutane 100 da ake zargin su a cikin kwanaki na 8 na yaƙi da ƙungiyoyin 'yan bindigan IS. A makon da ya gabata ne rundunar mai jagorancin Kurdawa ta kaddamar da wani aiki da ta yi wa suna Al Jazeera Thunderbolt bayan dakile wani yunkurin IS na kwato mayakan su a gidan yari a Raqqa, wani wuri da a baya kungiyar 'yan jihadin ke rike da shi a Syria. Kurdawan Syria na neman jaddada kimar su a matsayin su na masu kawance da kasashen yammacin duniya a yakin da suke yi da kungiyar IS a daidai lokacin da kawar NATO Turkiya take barazanar kaddamar da wani sabon hari ta kan iyakar kasar da ke karkashin ikon Kurdawa. Yayin wannan aiki da kai farmakin sojojin mu sun kama 'yan ta'adda da ake neman su ruwa a Jallo da wasu miyagu da yawan su ya kai 154 a cewar sanarwar rundunar ta SDF. Sanarwar ta kara da cewa mutanen sun hada da wasu 102 da ake zargin 'yan ISIS ne na gidan yari da kuma wasu 27 da ake zargin su da kai musu kaya ko kuma yada manufofin su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya sanar a jiya Juma'a cewa Amurka za ta bayar da wani shirin tallafin soja na sama da dala biliyan 3 ga kasar Ukraine da sauran kasashe da mamayar da Russia ta kaiwa Ukraine ya shafa. Gudunmuwar sojan za ta iya taimakawa sojojin Ukraine su canza kwarin gwiwar su a fagen daga, inji mataimakin sakataren harkokin wajen Amurkan Laura Cooper tana faɗa wa manema labarai na Pentagon. A yayin taron manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, wakilin muryar Amurka akan harkokin tsaron ƙasa Jeff Seldin ya rawaito jama'an Amurka sun yi gargaɗi cewa ba su ga wata hujja da Putin zai sassauta yunkurinsa na kwace ikon Ukraine ba, sun kuma nuna shakku akan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na Rasha. Jiya Juma'a ma'aikatar harkokin wajen kasar China ta bayyana adawarta ga martanin kasashen duniya da kuma sukan lamiri game da sake barkewar cutar COVID-19, tana mai cewa an yi hasashen lamarin kuma an shawo kansa. An ƙara samun damuwa daga kasashen duniya akan barkewar COVID-19 a China cikin wannan lokaci, lamarin da ya biyo bayan matakin da gwamnatin kasar ta ɗauka kwatsam a watan jiya na ɗage dokokin kariya da ake ganin shi ne mafi tsanani a duniya. A wannan mako Amurka ta bi sawun Burtaniya da Faransa da Canada da Koriya ta Kudu da Spain da kuma Qatar wurin ɗora wasu dokoki akan matafiya daga ƙasar China su nuna shaidar gwajin cutar kafin a ba su damar shiga ƙasashen. Jami'an kungiyar tarayyar Turai su ma suna nazarin ɗaukan irin wannan mataki a wannan mako. Ma'aikatar tsaron ƙasa a Sudan ta Kudu ta tsare 'yan jarida guda 6 da suke aiki a kafar yaɗa labaran ƙasar ta SSBC a cewar kungiyar 'yan jaridan ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu leka jamhuriyar Niger. To madalla, biyo bayan yadda dimbin mayakan Boko Haram ke ci gaba da yin saranda a kasashen yankin tafkin Chadi, a Najeriya dubban dubatan 'yan ta'adda ne suka mika wuya. A halin da ake ciki, can ma a jamhuriyar Niger, 'yan ta'addan na ci gaba da mika wuya ga mahukunta. Har ma kashin farko na waɗanda suka mika wuya din sun kammala samun horo. Wakilinmu da ke jihar Difa, Abubakar Isa, ya shirya mana wannan rahoto dangane da tubabin mayakan na Boko Haram.
A dai ranar 28 ga watan Desamba na shekarar 2017 ne hukumomin jamhuriyar Niger suka fara sa kira ga mayakan Boko Haram na ganin sun ajiye makamansu tare kuma da mika wuya ga hukumomin kasar domin samun wata kulawa ta musamman a cibiyar jara halinka da hukumomin na Niger suka kafa a garin Gudumariya da ke cikin jihar Difa. Kawai yanzu dai tubabin 'yan Boko Haram 500 ne suka mika wuya, suka kuma kammala samun horo kan darussan rayuwa da kuma ayyukan hannu a wannan cibiyar. Muhammadu Bulama mamba ne a komiti na musamman da hukumomin Niger suka kafa domin karbar tubabin 'yan Boko Haram din.
Wannan mutane ɗan uwanmu ko yayinmu kaninmu wanda Allah ya jarabce su da wannan abu, sun suka ta yi abu sun gani bai kamata ba, sun kawo kansu kenan da farko gwamnati ne zai amshe su kuma zai kai su inda kankin da aka yi za su musu formation ki kuma duka kowa aikin da shi ya so shi ne zai karanta musu ko aikin walda ne ko na wani ayyuka dai aikin da su suka sa kansu kenan. Daga can sun kare suka kawo mu tarbiyar su zamu kai su wajen uwaye dangin su kenan, zamu kai zamu gaya musu wannan dan uwanmu ne, yan uwanmu ne, Allah ne ya jarabce su kuma gashi nan kuma sun yi tunani sun koma. Ai hakuri da su zamna kamar yanda komai ba su yi ba, na da haka nan ne su zama guri mutum da yake kuma su ma da kansu abinda zamu gaya musu su saki jikin su abinda Allah ka wannan Allah ne ya jarabce su sun je kuma sun yi lissafi sun komo su saki jikin su mu yi aiki muna tare da su kuma wannan abubuwan nan da mu zamu yi shine kada abin da zamu yi tsakanin yaran nan da uwayensu.
To yaya tubabin 'yan Boko Haram din ke gudanar da rayuwarsu a cikin al'umma bayan sallamarsu daga wannan cibiyar jara halinka? Malam Kyari na daya daga cikin tubabin 'yan Boko Haram din.
Alhamdulillah, tunda muka zo gashi nan dai muna tayya jama'a godiya ga gwamnati da Allah gabaki da Allah sa da madaci kawai. Nan gaba ya kamata da ma gwamnati ya sa mana hannu ya taimake mu, in ba haka ba akwai matsala.
Matsala da mene ne?
Ka san wani ba su da jira, yawanci a jira mutane a zamanin suke kuma abin sani amma babu ba iya wani hanya noman kudi so. Wani noma su ba, tunda ko an iya ma ba abin da za a je ayi in ba da kudi ba, ba noman kudi shi yasa ne muna neman tallafi amma har yanzu sun cale mu shiru.
A baya dai bayan an sallami tubabin 'yan Boko Haram din daga wannan cibiyar, ana taimaka musu da kayayyakin ayyukan hannu da suka koya a cibiyar. To amma a yanzu hukumomin jihar Difa sun bullo da wani sabon tsari na taimakawa tubabin 'yan Boko Haram din, wanda maimakon a taimaka musu da kayayyakin aiki kadai, a yanzu ana tallafa musu ne da wasu kudade da suka kai dika 550 na sefa ko naira 530 domin su yi amfani da su wajen gudanar da sana'ar da suka ga dama. Abba Gana wakil Malam Gana, daya daga mambobin komitin da ke kula da karbar tubabin 'yan Boko Haram, ya yi mana ƙarin bayani kan wannan sabon tsarin kamar haka.
yanzu dai kudi ne ake basu, amma mutum zai je ya bude shagon shi na kasuwa ne, amma menene dai a gaban nan dai mutum ba zai ce mana ba, ba a basu abin da ba su tambaya ba, kenan an basu abin da sun tambaya, kuma a jimilce kudi ne, wannan kudi dai kowane ne ina samani in kai litai ya isa jari, a mutum mai cin gaba ku tahi ku yi kasuwancin ku, duk wanda yana cin gaba tana yiwa wasu partner ma, tana yiwa gwamnati ma ya taya su, amma mutum a je ya bashi wa abu ya je ya kashe ya zamna gobe ma wancan ba zai bashi ba, zai taimaka mashi don ku dan shi mu muna samani ne akan consent da mun basu su ma a yanda ya shiga kansu, ina samani an wasu ba su yi ba ma dai wasu za su yi wani abin a zo a gani.
To yaya al'ummar jihar Difa ke kallon tubabbun 'yan Boko Haram din da a yanzu za su cudanya da su, ga ra'ayin wasu daga cikin su.
Sunana Malama Maryama. Gaskiya mun ji daɗi da wannan fasaha da gwamnati ya kiraye 'yan Boko Haram wato tubabbu su dawo gida, saboda mu ma uwaye muna jin daɗi sosai, saboda yaro in ya gyaru namu ne, duk in sun lalace namu ne, a matsayin mu na uwaye mata muna kira ga gwamnati ya kira ya samu a cikin wannan tahiya ta kira 'yan Boko Haram su dawo su tuba. Muna bada goyon baya kuma muna fatan alheri ga hukumomi.
Shi rikici wannan bindigin bakin bindiga bai iya kare sashi. Kenan dole ne in ba da sulhu ba da su da kansu mai da kansu gida, tunda 'yan uwanmu ne, kannunmu ne, yayinmu ne, kenan ba yanda za ka yi hannunka ya ribe kayan ka yada. Kenan saboda shi ni gaskiya ina murna, kuma wanda suke can kiran zan musu su mai da su koma gida. Mu ba za mu amshe su da hannu biyu ban makamace su ba, sai kafin su ma akwai wanda suka zo suna yanzu ta mace tare har kuma kai takokin mu tare da su. Kenan saboda shi kiran zan yi ma shugaban matasa su kula ma kansu su dawo mu zanna tare mu gina kasanmu.
Su ma dai kungiyoyin kwararen hula na jihar Difa sun yaba da wannan matakin na gwamnatin Niger ya fiyewa 'yan Boko Haram din da suka mika wuya, domin Hausawa na cewa idan hannu ya rube sai mai shi. Mara Mamadu mai fashin bakin al'amuran yau da kullum ne a jihar Difa.
Daidai ne gwamnati ta nemi yaran ta diyanta, tunda alhaki yana kanta da farin ma da tabari ya lalace, amma tunda ya riga ya lalace kuma ta dawo tace tana son ɗiyanta su dawo za a yahi musu daidai ne, kamar abun da farin ana cincirin da zuwa mutum 50 mutum 10 mutum 30 da sauran suke zuwa har group na fari da aka fudda wurin mutum 200 da wani abu aka fudda. Kenan wannan nuna cewa da farin mutane sun huto kuma abu ya yi kyau na huto, amma daga baya sai abu aka samu cikas mutum daya biyu har wani lokaci sai kaji mutum bai zo ba sai ai wata da watanni mutum bai huto ba. To kenan da farin tsarin ya yi kyau, amma daga baya muna gani tsarin ya dauki wani salon da bai kamata ba. Kenan muna kira ga gwamnati ne ta sake tsari ta yanda za a sauƙaƙa ma yaran nan su huto, yanda dai a cikin sauƙi za su huto shikenan, a sake tsari ko a koma irin na da ko a gyara tafiyan da yake don saboda mutane su ƙara fitowa, tunda har yanzu akwai dubunne a ciki, amma kuma ka gani bai wuce ɗaya biyu ba suke zuwa, ya jima ko goma ba su zo ba a kai ɗaya. Kenan dan shi yasa muke kira a sa kowa da kowa a ciki, 'yan farar hula, 'yan kungiyoyin makiyaya, manoma, masu garin nan, duka a sa su a ciki, a dama da su, a sa su gaba don saboda a samu a fiddo su. Amma bisa tafiyan kuma wani hamzari bai gudu ba gudu ba, saboda kasan 'yan fari sun dan sha wahala tunda bus cikin dalilan da ya saka yanzu zawwa ya rage, 'yan farin da suka zo sun dan sha wahala, kamar misali sun jima a gidan kan din na Gudumariya, sun jima a can waɗansu shekara biyu uku har hudu ma akwai wanda ya sun jima. Kenan kuma akwai dalili kuma na biyu, akwai irin kayayyakin aiki da aka basu bai ishe su ba, bai sa ba suka je suka kama ayyukansu, irin wannan wahalhalun da na 'yan fari suka sha, dan shi yasa kuma yanzu ba a samu irin masu yawa suna fitowa.
A nasa bangare, Dr. Kaka Kyari Bukar, malami a Jami'ar Difa, bayan ya yaba game da yadda hukumomin jihar Difa ke kulawa da tubabbun 'yan Boko Haram din, ya kuma ce akwai bukatar jara.
To jaran da za a ce za a kawo in an ba su kaya ICV a duba, gwamnati ya koma ya jajjaya ya duba ya kalle su abubuwan da ake basu, faida suke ko aiki suke, sauran in an basu abubuwan da kayan aikin da ake basu faida suke, kuma su zo su zauna haka a ce ba su da aiki. Ni abinda muke so gwamnati dai su koma, in dai wanga sauran sun tsamo wanga mashinan nasu in ya fadi fan mari a gyara musu, kuma a kara musu in sun gan suna wanga.
Anaka bangaren gwamnatin Niger na ci gaba da sa kira ga mayakan na Boko Haram da ma sauran kungiyoyin ta'adda yan kasar Niger na ganin sun mika wuya domin samun kulawa ta musamman. Hamadu Adamu Sule shine ministan cikin gidan Niger.
Da muka gani suna so zaman lafiya. Sun fara bari wannan aiki na terrorism. Sai muka ce ya kamata mu shirya mu samu wurin da ya kamata in sun yarda sun zo sai a rike su nan wajen a koya musu aiki a koya musu wasu abubuwa na rayuwa dan su gane abin nasu wannan aikin da suke ciki ba aikin cikin bane.
A yanzu gwamnatin Niger tare da wasu abakanan huldarta ciki har da kasar Amerika sun bude wata sabuwar cibiyar gyara halinka a garin Hamdullahi dake cikin jihar Tilaberi domin karbar yan ta'addar jihar da suka amince suka mika wuya.
Asu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma wakilinmu dake Difa Abubakar Isa sai kuma Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti sunana Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan radio muryar Amurka. Barkamu da warhaka, barkamu da ƙara sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da dan gari akan ci gari. Shirin gidan radio muryar Amurka da yake zo muku a kowane mako. A yau sunana Mansur Sani daga Maradi Jamhuriyar Niger nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri na da dan gari shirin da ke duba kan birane ko kuma kauyuka masu tasowa domin jin tarihin yanda suka dauko tushe da kuma abubuwan da ake yi ciki ci gaba da kuma kalubalen da suke fuskanta da kuma neman hanyoyin bi don magance su ga mahukunta ko kuma shugabannin da ke yankin wajen. A wannan mako ina a garin Tarna. Idan an ce Tarna wani gari ne dake a cikin yankin Maradi. Domin jin me yasa ake kiran wannan gari Tarna daga ina ya dauko tushe. To wane ne wannan yanki ya kumsa wannan irin rayuwa al'umma yankin suke ciki? Ku kasance tare da mu a cikin shirin da dan gari akan ta gari. Ba tare ba ta lokaci ba za mu kasance tare da mai garin. Allah ya baka nasara.
Adiga Ladima, kin mai garin Tarna.
Idan an ce Tarna, shekaru nawa da kafa wannan gari naka?
To, shekarun suna da dama, mu ba mu samu labari ba ga koi, amma dai sun ce Tarna ta gami Maradi.
Ko a zaman nan can kasa kenan ita ma ruwa sun
ko. Ala, kwarai da gaske, haka ji haka ne.
To, yanzu kun an ce mai gari na nawa ne kai a nan gari?
Mai gari na ni mai gari na ji na bakwai ne.
Za ku iya lissafa tun farko ko zuwa yanzu?
Ina iya.
To bismillah.
In tun na farko dai wanda ya fara rikon garin wani Galadima ana ce mai Galadima Gwami. Galadima Gwami sai Galadima na mama. Galadima na mama sai Galadima Isa. Daga Galadima Isa sai Galadima mijin Abu. Daga Galadima mijin Abu sai Galadima mai kasuwa. Daga Galadima mai kasuwa sai Galadima Abdu dan Shibkau. Daga Galadima Abdu dan Shibkau sai ni Galadima Ali dan Galadima.
Me yasa ake kafa kalmar Galadima a cikin waɗanda suke rukun garin Tarna?
Garin Tarna to dama tun ainihin sarauta yi sunanta Galadiman Tarna ne. Tun ainihin sunanta Galadiman Tarna.
Daga cikin sarautar Maradi ne da ya tuko ko wata sarauta?
Sarautar Maradi, sarautar mu da ta'annan. Waɗanda abin da tsoro yake gawa mu lokacin lokacin da aka ba aka yi garadi bantar ne sa'annan hilani ne to su hilani sa'annan sai aka ce musu mu kuke abin nan ya mu kuma ainihi asalin murin dawa ne sai aka ce musu ku mu kuke mu gida ku da rikon gari ko waɗannan yan bayan ku ba ka san abin sa'annan bayan ku gagawan ku bisa ku riko da gari ku ba su garin
su
gaba dalilin haka ne sai yawa dalilin haka ne su zo kama gaban su amma sarauta garin sa'annan su hilani ne ke yin ta sai ko wani abu sa'annan mu muke so ba mu taya wurin sarkin maradi sai mu taya wajen sarkin hilani take hilani shike zuwa sarkin maradi eh ko ba gaskiya ba eh kaji
amma za ta ce su
sai da ja ya zama tarihi yanzu duk
magana kuke ko sai ku ne manyan
a ba mu sha wala insha Allah kuma ba hana in su ko ba namu zai masa tara kuma gaskiya ba amma dai wannan abu ba mutum abin gaggata tsakanin mu da su sai dai wasa da rinji da bahilla ce
menene tarihi na tarni in an ce tarni me ake nufi da wannan gari na tarni to akwai wani kirari da ake magarin ko wani abu da ya fice da shi
eh tarni tarni sa'annan ana ta ba a kai damba tarni kuma
akwai yan damba ne a da
da kware ko mai agu kware ko kuma a bare daga ba sai ana cewa tarni garin yan sarki tarni garin yan sarki dan kazan sun an kawo da dama an tabbace an taba na sarki daga tarni a kai shi maradi ko ba gani da haka dalilin haka ne ake cewa tarni garin yan sarki eh
to mutane su kai nawa a wannan gari na
kabilu ka kabilu haka
eh
ato akwai dai Hausawa akwai bari bari akwai ilanin su da kansu akwai habugaje dumuna daban daban amma ko cikin Hausawa mu kadan ana ce akwai wannan gobarawa waɗannan ba Hausawa waɗannan tunduka mu kaman mu wajen zura'an mu ba Hausawa ake ce mu eh ba Hausawa
to kamar adadin mutanen sun kai 100 nawa ko 1000 nawa
ka yanzu misalin tarni shi na da yawa hakware ko yanzu misalin ko waɗanda suka shigo bana ma da bare da kai tun daga dai shekara 7 nan waɗanda ke shigowa in aka ce lisan za a yi
a kiyarta misali
to kiyartawa sai a kiyarta kamar mutum sun muka kamar 12
a garin tarni
karamin ta kaliri kenan sai aka kamar 12
to wani irin ayyuka ake yi
tarni na farko dai akwai manoma akwai makiyaya da sa'annan akwai masu ginin tuduna waɗanda ke ginin tuduna haka kare yanzu ana yi
na wuce ke na gani
yawa kuma ka ga wurin da ake aikin su ko to haka ne har yanzu haka ne waɗannan akwai su ko ba gaskiya ba akwai yan kasuwa
ita wannan sana'a da kuka yi magana ta ginin tuduna tana ci gaba da bacewa ko kuma har yanzu akwai ta a wannan
a ba da ta bace tunda ita ko tsakacce abin damuna ana samun masu yin su sa'adana a samu ne sai an gasa su to ka san ko ba ta ji bacewa kenan ko ba gaskiya ba eh ba ta ji bacewa inda ga mata in kamar ana ma dan samun taimako ne ana ba su hannu ina da ta bacewa ta abin da aka aikin gini wanda ake danyen laka kuma a cikin namuna ai ka san ba ni bacewa
za a yi akwai mutane da ke son amfani ta dalilin wannan aiki na tuluna ko kuma
ba a magana ma
ana kai su wasu garuruwa
to tun daga nan ne yanzu dai da kai ka ba da ba ko yanzu an ka zo kamar da asubuci ko da alamar an ka zo ka alke baki tun daga nan ne a balbaje ana kai su da kai to yanzu ma an ci gaba akwai wannan ke zuwa su loda su ga mota ana tare su ne dan ban tambaya ban ji dai inda ake tare su amma
idan muka dawo a bangaren wannan gari maza da mata da yara da manya da matasa su suka yi yawa
da mata
akwai aikin yi gare su
ba shi yau a ce akwai aiki aiki gane saboda Allah za a waje ko gaskiya ba aikin dai ne yayi musu kadan inda aka ce an yi yawa to ka san yawa da mutum sai Allah
akwai ɗan siyasa a wannan yanki kuma lokacin siyasa tarna na ɗaya daga cikin garin da yake kawo ƙurugu
lalle muna da ƴan siyasa ƙwarai da gaske kuma tana alfahari da garin don wanda duk Allah ya nihi wanda Allah ya nihi ya samu ƙuri'a a 'yan garin kuma shi ne ke zama shi ne ke kaɗan gutawa ko ba gaskiya
kuna maganar ƴan boko kuna da ƴan boko waɗanda suka yi karatu suka shi can sama
ƙwarai da gaske muna da su ko ba gaskiya ba kuma ba ka taimako dai wanda aka sani da shine magalin su suna imamu
a shekarun baya akwai matsalar yima mata auren gaugawa da auren doli da wasu fadi da ake yawan samu mafi yawanci a cikin karkara kun yi fama da wannan matsalolin yanzu akwai su ko kuma ya ake saki wani irin mataki a
wannan zamani ne da Allah ya kawo to amma yanzu kaga mutane ana waye kai yanzu mutum ba shi da shi mutane shi almi tana karama da ma kano da magana da kano da magana Allah ya ce an ce cewa ne baya da hankali ba shi hakuri na riga an ce an bashi ba shi hakuri eh kuma gaskiya ba yanzu ba wannan abu ya wuce na ai ma yari almi bata isa ba ga mu ne yanzu nan kaga mu nan mu yanzu saraki ne mu amma kaga ba mu izinin mu ce mun ba wa mun ba da nemu sai mun ba da gawa ne amma ti da in suka jawo suke za su ram bala in ba ka kuma wurin ne ba eh in ga wurin ne kuma gaskiya ba eh saboda Allah
sun kawo abin ba zai yiwa ba sai
a kama yawwa da yasa abin nan sai aka kabarki
akwai makarantun boko da islamiya da masallatai
ba da gaskiya nan tarne akwai makarantu na islamiya akwai makarantu na boko dan ni lokacin na tsalota dan lokacin na tsalota nan tarne kalar gudaci
kalan gudaki
ai aji gudaki akwai sai da tsalota amma yanzu ana da aji
samu dakunan
kara da aji ai 10
na'am
ana da aji sai 10 ko ba ga
primary hasaka
da eh kore ko sai 10 yanzu aji nake gare mu kuma akwai mai danta nan babba ko ba nan an kare mata lakwalbi ko ba gaskiya
ba masu tallafi wurin su project suna shigowa nan garin
suna bada gudunmuwa Allah ya saka da alheri
suna zuwa hannun al'umma ko kuma mai gari ake ba
a bai gari abokin shawara ne bai gari a tai dai a wurin buɗe wade
ina wakilta
a tai da shi
kallo
eh wurin buɗe wade a tai da
shi da za'a ba
yawa da
a can lokacin baya lokacin shugabancin ko tanjani ko wani ne an yi kokarin biyan masu garuruwa wani dan albashi shin yanzu ya rayuwar masu gari take suna wakiltar al'umma kuma harkar jama'a sai a hankali da wasu abubuwa ya kuke yi da
mutane wannan muna yi dai ne ana dai ne dan gado amma babu abin da za a yi to a ce ga mai gari eh ga abin da za a mai
babu albashi
babu albashi lokacin tanja duk tun lokacin da jaha ni wancan lokacin ma ina tunda ni ka tun lokacin jihar Hamana nake yi ko ba gaskiya ba amma lokacin tanja ne har an sa shekarar za a fara ba mu kuɗi sai kuma akai mai jihar mulki eh sai akai mai jihar mulki ne eh sai akai mai jihar magana sai tabbace
to na magana sha'anin kiwon lafiya a wutar lantarki da ruwa an gari
wannan alhamdulillah mun gode mu Allah mun gode
da wuta
mun gode mu gwamnati eh mun gode mu gwamnati
akwai famfuna
sai dai kari da cike garin na girma garin na kare yawa muna fada yanzu dai muna nan muna roko wajen gwamnati ruwa su ishe mu wuta ta ishe mu
a bangaren sha'anin kiwon lafiya akwai likita
muna da likita amma ga matake da birya mutane
da cikin maradi kuke harkoki abinda ya shafi lafiya
bala
kuna da bukata a ce an ka likita cikin gawo
cikin tarne inda saboda Allah
ne inda aka masa wurin
bala inda kamar gari wanda ya girma kamar wannan ya kamata a ce akwai likita ta cikin ganin ce kawai ba sai sun daga wani wuri ba ko da cikin duru dai bai da isa amma bai kamata a ce kamar tarne ba a ce likita babu likita ta kawo ta cikin tarne wanda dan tarne ya tafi ya to abin nan ne
kuna da wani koki akan abubuwa da ke kana a wannan gari wanda hukumomi
mun koken da ke gare mu ba kamar da ba abin da muka yi tsaki kamar kwalbati an ba kwalbati wata rana ana ruwa irin waɗannan garin sai ya mutu yanzu abin da muke roko kenan gwamnati ruwa gaskiya kwalbati a samu kuma hanyoyi a gyara mu yanzu haka ne akwai cikin garin yanzu in nabi ka da nabi da kai wajen cikin garin wannan kace ake azana haka to ko ba gaskiya ba eh mun gode
haka ne jama'a masu sauraron gidan rediyo mara Amurka kamar yadda za ku lura lokacin da aka diban mu wannan shiri na da dan gari ya kawo jikinsa mun tattauna ne a nan garin Tarni ta garin Maradi tare da mai garin da fatan shirin ya katar da ku amma din sauran hukumomi na wannan tasha ta gidan rediyo murya Amurka mun sarsa inda na jagoranci shirin daga Maradi jamhuriyar Niger nake ta ku tarbe mu a wani mako a cikin wani sabon shiri da dan gari akan ci gari
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu
Yau zan tafiya ta, ba zan zauna ba.
da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.